This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger suna iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Kuna kuma iya kama mu a duk lokacin da kuke bukata ta internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba. Usman Kabara ne tare da Grace Alheri Abdu ke farin cikin kasancewa da ku a shirin mu na safe daga nan muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu ji kanin labarin abin da duniyar ta mu take ciki.
To Usman, jama'a sun yi dafifi wajen halartar sujada farko a majami'ar da ke South Carolina karan farko tun bayan da wani bature ya bindige waɗansu gungun masu wato ƴan ecclesia da ke nazarin littafi mai tsarki. Sakataren tsaron Amurka zai kai ziyara Turai cikin wannan mako da nufin ganin an sake salo dangane da barazanar da kungiyar kawance ta NATO ke fuskanta daga Rasha da kuma kungiyar ISIS. Kana gwamnatin shugaba Obama ta jinjina wa al'ummar kasar Mahdi bayan sa hannu a yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya tsakanin 'yan tawayen Azbinawa da kuma gwamnati.
To zo anjima za mu ji cikakkun labarin, amma mai jigajigan APC ke cewa ne game da sama da kasan zaben shugabannin majalisar a Najeriya, musamman ganin cewa shi shugaban majalisa Bukola Saraki ya nemi dauki ga Obasanjo.
Yau shekarar PDP 16 tana yi sau hudu tana nada shugabanni, ba su taba shigar da wani sun bashi cewar wani ya zo ya shigo cikin su ba.
To su kuwa jami'an shige da fice sun dauki abinci ne sun kai dauki ga Maiduguri, shin wannan ne karin farko ko kuwa?
Kwanan baya mun ba da irin wannan tallafin shinkafa buhu 100,000, wato wajen tirala 200 da wani abu muka bayar.
To bayan wannan kuma akwai shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa, amma fa duk sai bayan cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Membobin majami'ar da ke South Carolina sun yi sujadar Lahadi a majami'ar jiya Lahadi karan farko tun bayan da wani bature ya bindige waɗansu gungun membobin ecclesia suna nazarin littafi mai tsarki a wata majami'ar baƙaƙen fata mai ɗimbin tarihi makon jiya. Da murya mai amo Reverend Northel Goff ya yi huduba a majami'ar Emmanuel African Methodist Episcopal da ke birnin Charleston, kudu maso gabashin jihar. Clementa Pinkney yana ɗaya daga cikin mutane tara da aka kashe ranar Laraba a wani lamarin da 'yan sanda suke bincike da suke ganin harin nuna bambanci ko kuma kyamar launin fata ne. Goff ya yi kira ga ɗaruruwan waɗanda suka halarci sujada su ƙara tawakali ga Allah yayin da suke jimamin rashin. Ya ce jinin membobin Ecclesiar Emmanuel tara na buƙatar mu duƙufa, ba kawai na ganin an yi adalci kaɗai ba, amma saboda waɗanda har yanzu suke rai ƙwaƙwai mutu ƙwaƙwai, waɗanda ba su auna arziki kamar mu ba. Mu tsaya baki ɗaya sai mun ga an ci gari. Kamar yadda Go ya shaida wa membobin Ecclesiar da baki da kuma suka yi dafifi a majami'ar da ta cika da ta batse har waje. Baki daga birnin Charleston da kuma nesa har daga jihar California suka yi dafifi a majami'ar. A lokacin addu'o'in masu aikin jin ƙai sun riƙa raba ruwan sha da kuma fanka sabili da yanayin zafi da ke cikin majami'ar. Daga cikin waɗanda suka halarci addu'o'in akwai wata tsohuwar membar majami'a Eleanor Taylor, ta yi bimbinin halartar addu'o'in sabili da ta shaƙo ainun da Pinkney bayan da ta riƙa gudanar da tarukan wayar da kan al'umma akan fannin zaman wato lafiya bisa umarninsa. Ta gaya wa muryar Amurka a harabar majami'a cewa, na ce ba zan dawo ba, amma na riƙa ganin fuskarsa yana ce mana in zo. A nan Allah yake gwada ban gaskiyarka, ba za mu taɓa fahimtar abin da ya sa wannan mutumin ya aikata kisan ba, in ji ta. Mawuyacin lokaci ne, amma zai wuce domin Allah yana tare da mu.
To sakataren tsaron Amurka Ashkata zai kai ziyara Turai cikin wannan mako inda zai yi kira ga abokan kawancan kungiyar tsaro ta NATO su sake salo akan barazanar da suke fuskanta daga Rasha daga gabas da kuma kungiyar ISIS ta kudu. Zai gana da jami'ai a Jamus, Estonia da Belgium da nufin karfafawa ministocin kungiyoyin kawancan gwiwa su hada hannu wajen dakile barazanar da kasashen Turai ke fuskanta. Jami'an Amurka sun ce zai kuma nemi kungiyar tsaro ta NATO da ta yi watsi da tsohon yayin yakin tacar baki bayan mamayar Crimea da Kremlin ta yi da kuma goyen bayan da sojojinta suke yi wa masu goyen bayan a waren Ukraine. A wajen taron kungiyar NATO, ministocin tsaro za su tattauna bukatar taka rawar gani a yaki da mayakan ISIS a Iraq. Ana kyauta zaton cewa shugabannin kungiyar ta NATO za su taimaka wa Iraq da shawarwari da kuma horaswa.
Minista harkokin kasashen ketare na kasar Iran Jawad Zarif zai gana da takwarorinsa na kasashen Turai da dama yau Litinin kafin 30 ga watan Yuni. Lanar cikar wa'adin cimma matsayar ƙasa da ƙasa da ayyukan nukiliyan Tehran. Za a fara zagayen ƙarshe na tattaunawan ne kan ayyukan nukiliyan Iran cikin wannan makon. Kamfanin dillancin labaran ƙasar Faransa ya ba da labarin cewa wata majiya ta ƙungiyar tarayyar Turai da ba a ambata ba ta ce ganawa da za a yi da Philip Hammond na Burtaniya da Laurent Fabius na Faransa da kuma Frank Walter Steiner na ƙasar Jamus. Taro ne na siyasa kafin tattaunawa da za a yi ta ƙarshe. Za a yi zaman ne a gefen taron ministocin harkokin ƙasashen ƙetare na ƙungiyar tarayyar Turai da za a tattauna kan batun ƙara wa'adin takunkumin da aka sawa Rasha kan rikicin Ukraine da kuma ƙaddamar da aikin mayakan ruwa da aka ayyana kan masu fasa ƙori ko kuma safarar bil'adama a tekun Baharum. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Dubban masu zanga-zanga sun yi jerin gwano jiya Lahadi a biranen kasashen Turai domin nuna adawa da shirin da suke na tsuke bakin aljihu a jajibirin wani taron koli na gaggawa da za a gudanar da nufin ceto gwamnatin girka da bashi yayyo katutu daga gazabiyan kasashen Turai ba sukan da suke binta. An yi gangamin ne a biranen Athens, Brussels da kuma Amsterdam yayin da Prime Minister kasar Girka Alexis Tsipras ya yi magana ta wayar tarho a lokuta daban-daban ga shugabannin Faransa da Jamus da kuma hukumar kasashen Turai. Yana neman cimma wata yarjejeniyar kuɗi mawuyaciya kafin ranar Talata ga watan Yuni da wa'adin biyan bashin ke cika. Idan bata sami tsaye da wata yarjejeniya ba, kasar Girka za ta iya gaza biyan bashin dala miliyan 800,000 da asusun bada lamuni na duniya ya bata. Wani abin da zai sa ta kama hanyar fita daga kungiyar kasashe 19 masu amfani da kudin euro. Sanarwar da ofishin watsa labarai na Athens ya fitar a jiya Lahadi ta ce Mr. Tsipras ya yi tayin cimma wata matsaya da za ta yi amfani ta kowane bangare da za ta samar da hanyar warware matsalar baki daya. Sai dai bai ba da ƙarin haske ba akan lamarin. An kira taron a yau Litinin ne bayan da tattaunawar da ta kunshi kasashe da dama kan wa'adin neman bashin dala miliyan 17,500 da zai cece kasar Girka daga durkushewa ya ruguje a makon jiya. Sabili da Athens ta ki amincewa da wani sabon shirin tsuke bakin aljihu da kasashen Turai za su bata bashin suka nemi ta yi. Masu zanga-zangar sun ce kamata ya yi bankunan su ɗauki alhakin barnar da suka yi. To kun sha labarin duniyan ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu faro da birnin tarayyar Najeriya wato Abuja a rahoton Madina Dauda muji shin me shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki ya je nema wajen Obasanjo shugaban ƙasar Najeriya na da ga rahoton Madina.
Bayan shugaban majalisar dattawa Saraki ya je ziyarar neman goyon baya wajen Olusegun Obasanjo, shine shugaban jam'iyyar APC John Odige Oyegun ya aike wa manema labarai da wata takarda mai dauke da sa hannunsa, inda yace jam'iyyar na aiki tukuru domin dinke barakar da ya faru a majalisar ƙasa. Oyegun ya ce suna nan suna ganawa da ƴaƴan jam'iyyar akan yadda za a gudanar da ayyukan majalisar a ƙarƙashin shugabannin da ta zaɓa. Duk da cewa zaben bai bi ka'idojin da jam'iyyar ta shimfiɗa ba, shugaban APC din ya sha alwashin ƴaƴan jam'iyyar za su dinke kuma za su yi aiki domin cimma alƙawuran da suka yi wa al'umma da suka zaɓe su a zaben na bana. Sai dai kuma Sanata Rabiu Musa Kwankwaso, wanda baya cikin zauren majalisar a lokacin da aka yi zaben shugabannin, ya ce da walakin gora cikin miya.
Kuma yau shekarar PDP 16 tana yi, sau hudu tana nada shugabanni, ba su taɓa shigar da wani sun bashi cewar wani ya zo ya shigo cikinsu ba. Amma sai a wannan karan ne, saboda sakaci namu da son zuciya da wasu, sai sun ba da abin da ba nasu ba, domin su dole sai sun karɓi abin da su suke so. To kuma ba ma nan aka yi, kuma abin da muke gaya musu shi ne ba wanda zai aske mana kanmu ba ma gudun. Duk da naga sun soma magana suna cewa ai ba haka bane, za su ba Buhari goyen baya, za su yi kaza, to sai mu ce Allah ya sa.
Dan majalisar dattawa Alin Dume, wanda shi ma ya sha kaya a zaben mataimakin shugaban majalisar dattawa kuma dan shiyar Life Minds, ya ce akwai kalubale idan ba a samu haɗin kai ba
a majalisa yanzu. Waɗansu canje-canje da ko kuma abin da ya kamata mu yi, wanda in yana da muhimmanci kamar gyaran kundin tsarin kasa, ba zai yi ba sai mun samu haɗin kan yan PDP, don ana bukatan kowane gyaran da za a yi sai an samu biyu bisa uku na yan majalisa tutad, kuma mu ba ma da shi. Tutad na yan majalisa 76 ne, mu na da 59 a yanzu, don ɗaya ya rasu, kuma inda mun samu ɗayan muna nan 60. Kin ga muna da bukatan kowane lokaci MPDP 16 akalla, don mu ci ma burinmu na wani aiki wanda ya shafi ci gaban ƙasar nan, ko kuma a ce kundin tsarin ƙasa. Saboda haka haɗin kai ya zama dole ne idan ana so a samu ci gaba.
Zaben na Abubakar Saraki da Yakubu Dogara ya sabawa ka'idar jam'iyya. Abin jira a gani shine ko ziyarar neman goyon baya da shugaban majalisar dattawa ya kai fadin tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo zai haifar da ɗa mai ido. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Shi kuwa Haruna Dauda, biyu wakilin murya Amurka, ya bamu rahoto ne daga jihar Borno cewa jami'an hana fasakori, wato custom kenan, sun ba da gudunmawa ga waɗanda rikice-rikicen Boko Haram ya ritsa da su. Ga wakilin namu da rahoton nasa.
Gwamnatin jihar Borno ta ce gwamnatin tarayya ta shuɗe na shugaba Goodluck Ebele Jonathan ba ta yi musu adalci ba kan irin halin da suka shiga na hare-haren ƴaƴan ƙungiyar Boko Haram. Fiye da shekaru huɗu kenan suke ta fama da irin waɗannan matsala. Mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Zanna Umar Mustapha ne ya yi wannan ƙorafi lokacin da yake karɓan kayan tallafi daga wajen hukumar hana fasa ƙori na custom ɗin Najeriya.
For the 4 years that we have, we'll be here engaging the incidents. The only thing the federal government gave us then was 200 million naira. Then Jonathan and his entire cabinet were playing politics with the issue of the insurgency and the Boko Haram in Borno.
Yace cikin shekaru huɗu da muke fama da waɗannan rigingimu, gwamnatin tarayya ta ba mu naira miliyan 200 ne kawai, yayin da gwamnatin Jonathan ɗin da muƙarrabansa na ta buga siyasa da wannan matsala namu na Borno.
We left 22 local government then to the incident completely in their hand. While Adamawa lost 5-6 local government and Adamawa state were given 4 billion naira.
Yace a lokacin ƙananan hukumomi 22 dukkaninsu na hannun ƴaƴan ƙungiyar Boko Haram ne, kuma makwabtanmu na jihar Adamawa da wannan matsala ya shafi ƙananan hukumomi 5-6, gwamnatin tarayyan ta ba su har naira biliyan 4.
The people of Borno have suffered and suffered. We have never had any support, financial support. I must say here, most of the local government or our communities that are right now in Maiduguri.
Yace mu mutanen Borno mun sha wahala, ba mu taɓa samun wani tallafi na azo a gani ba, kuma kusan dukkanin ƙananan hukumomi da suke nan jihar Borno suna cikin garin Maiduguri ne. A yanzu haka muna da sansanin 'yan gudun hijira har guda 22 a cikin garin Maiduguri.
All secondary schools in Borno said were closed some 6 months ago and as now they remain closed because that is where we are taking care of the IDPs.
Yace duk makarantu ma yanzu hakan a rufe suke, kusan watanni 6 kenan muna amfani da su ne wajen kulawa da waɗannan ƴan gudun hijira.
We say we thank you very much. It's better late than never. Borno state government has spent close to about 11 billion naira.
Mataimakin gwamnati ya kuma yi wa hukumar custom din godiya wanda ya ce gwara a samu irin wannan tallafi cikin kurarren lokaci da a ce san ba za a sabu ba. Na gwamnatin jihar Borno ta kashe akalla kusan naira biliyan 11 wajen ci da sha da kuma kulawa da waɗannan 'yan gudun hijira. Shi ma dai mukaddashin controller general na custom din Najeriya na ƙasa Alhaji Tahir Musa wanda ya wakilci controller general din Alhaji Abdullahi Dikko Inde ya bayyana mini cewa wannan tallafi da suka kawo sun tara abin da suka tara ne daga aljihunsu don tallafawa al'umman jihar Borno.
Wato gudunmawa ne wadda controller general ya ga wa duk ma'aikatan customs su kawo shi daga binan nasu, ba wai wani gudunmawa da muka dauko daga cikin binan na asusun gwamnati bane, kuma ba irin kayaki da muke kamawa bane. Wannan gudunmawa ne daga zuciyan ma'aikatan custom da kuma matanmu da ƴaƴanmu.
Nan da kamar da me ne ko kawo ne?
To mun kawo shinkafa, mun kawo madara, mun kawo indomie, mun kawo kayan sawa, mun kawo har da tukunyan dafawa, mun kawo slippers, tabarmu da abubuwa iri-iri dai, muna da abubuwa wajen 71 daban-daban abubuwa.
Rikadi kamar wannan tallafi da kuka kawo, kamar an ji ya daddoki tsawon lokaci, kamar me ya kawo haka wannan tsiko har kusan za a ce shekara 4 ko 5 haka?
Eh to kamar yadda na faɗa a jawabi da na bayar, kwanan baya mun ba da irin wannan tallafin shinkafa buhu 100,000 wato wajen tirala 200 da wani abu muka bayar. Amma yanzu wannan abu da muka bayar kamar yadda na gaya maka, wannan ne binan da muka bayar daga cikin asusun kanmu daga gidajenmu.
Na fahimci ka wannan ba shi ne karo na farko ba kenan?
Ba shi ne karo na farko ba, na gaya maka mun bayar kwanan baya shekarun da ya wuce.
Magadashin controller general na custom din Najeriya Alhaji Tahir Musa kenan ke bayani bayan mika wani tallafi da hukumar nasu ta yi don tallafa wa 'yan gudun hijira da rikicin Boko Haram ya daidaita da zakan ke samu mafaka a birnin Maiduguri. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Duk waɗannan labarai da rahotanni na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 1:16 na dare, daidai da karfe 6:17 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Ga shirinmu na gaba.
Gwamnatin da suka wuce sun ɗauki kuɗi bashi suka raba ma juna. Mai magana da gwamna ya ce ya kamata a dawo da kuɗin nan, kuma muna yin abin da za mu yi mu karɓa ma mutanen nan kuɗinsu. Yanda abubuwa da muke ganowa yanzu nan dole sai an yi binciken.
Iri wannan magana mulki ne mun yi yau, an ce mu ba mu da kirki mun yi abin nan, za zauna za a yi mana iri wannan ƙarya. Su mafa lokaci na zuwa su maza su kara. Sos da an ce kudin na ya fito na farko kariya ne. Chief Press Secretary din da ya magana nan ya fito mani da evidence da ya kawo iri wannan kudi office dina na lokacin nake SSG.
Jama'a assalamu alaikum. A yau za mu dan jingina batun masu filaye na ƙauyen Firo a jihar Bauchi, waɗanda suke ƙorafin cewa gwamnati ta ware naira miliyan 31 domin biyan su diya, to amma miliyan 2 da wani abu kawai aka ce za a ba su, duk da cewa fiye da rabin filayen nan nasu ne. A yau ɗin za mu shiga cikin wata taƙaddama ce da ake tafkawa a jihar Naija a kan wasu kuɗaɗen da gwamnati sabuwa ta yi zargin cewa gwamnatin da ta shuɗe ta Babangida Aliyu ta je taranto su dubban miliyoyi, tana dab da sauka daga kan mulki. Sai jami'an tsohuwar gwamnatin suka raba ma junansu, a cewar jami'an sabuwar gwamnatin kenan. Kakakin gwamnan na yanzu shi ya fara yin wannan zargi.
Sunana Dr. Ibrahim Duba, ni ne kakakin gwamnan jihar Niger. Matsalarmu shi ne ba kuɗi. Gwamnatin da suka wuce sun ɗauki kuɗi bashi suka raba ma juna, because sun ce sun ɗauki bashi za su yi aiki da shi, ba su yi aikin ba. Kuɗin nan kuma na mutane ne. So yanzu nan abin da muke so mu gaya musu shi ne, muna son kuɗinmu, a dawo mana da kuɗinmu. Kuɗin mutane ne, ba nasu ba ne.
To kamar kuɗin nan akwai adadinsu?
Eh, adadin a wani bangare kenan just one abunan local government ministry na local government su suka borrowing 2.9 billion a ce uku ma je ko so kudin nan na mutane ne mun yi magana da governor yace ya kamata a dawo da kudin nan kuma muna yin abin da zamu yi mu karba ma mutanen nan kudin su in muka samu kudin nan za iya gina hanyoyi da mutane suke bukata za iya ba su abinci za iya gyara water boats din mu a samu ruwa kowa ya samu ruwa koda 24 hours ko ba za samu 24 hours ba a samu dai ko rabin rana dai a ce muna da ruwa a gida sai za ya sa tanki you know to ba wai mun zo bane mu yi bincike yanda abubuwa da muke ganowa yanzu nan dole sai an yi binciken amma ba za mu ce binciken za mu yi ba aiki za mu yi amma wajen da muka je muka gani cewa ya cancanci a yi binciken za yi za karba kudin nan in kudi ne za karba in wani abu ne suka gudu da shi za mu karba because ko mu ma ba namu bane na mutane ne
yanzu bayan wannan kudin gaba ɗaya jimilla nawa gwamnatin nan ta gada bashi daga tsohuwar gwamnati
to lokacin transition mun san cewa 56 billion ne amma abubuwan da muke ganowa yanzu nan da alama yafi haka nan
yanzu wani tabbaci za ku ba mutanen Niger
cewa
game da tabbas cewa za ku yi bincike tsakani da Allah kuma kudin nan an dawo da su za a yi aiki da su wa jama'a
abu daya ne dai nake so in gaya ma mutane shine mun zo ne mu yi aiki kuma na san zan iya rantsuwa cewa na san governor nan ya zo yayi aiki ne because baya bukatan sata Allah ya bashi abin da zai bashi kuma mun yi magana over even lokacin campaign na san ya zo yayi aiki ne abin da ya gaya ma mutane kenan kuma bai canza ra'ayin shi ba so su san cewa akwai tabbar za mu yi musu aiki
Dr. Ibrahim Doba kakakin gwamna Abubakar Sani Bello na jihar Niger Idris Ndako Paki shine tsohon sakataren gwamnatin da ta shude kuma shugaban kwamitin miƙa mulki na wancan gwamnati a cewar sa duk waɗannan bayanai na kakakin sabon gwamna yarfe ne kawai saboda irin gagarumin aikin da suka yi ma al'ummar jihar Niger a lokacin da suke mulki
to alhamdulillah kuma alhamdulillah dan in Allah ya kai ka wani guri a matsayin irin abubuwa da muyi dinnan na mulki kuma ka sauka lafiya sai a tabbata kullu ana alhamdulillah abun nan da mun ji da naji maganan nan abun ya bani mamaki domin irin wannan magana mulki ne mun yi yau an ce mu ba mu da kirki mun yi abun nan za zauna za yi mana iri wannan kariya su mafa lokacin na zuwa su ma za su kare iri wannan abu aka za mu ci gaba a rayuwar mu ba muke injuna bane kuma ko mawakaci ne muke ba za mu diba iri wannan kudi ba na daya na biyu iri wannan albashi da an ce mun je mun dauka kowa a kasan nan ta san cewa tun January na this year federal government na gwamnatin da ya wuce na Jonathan sun riga sun rubuta ma duk banks cewa kara a ba kowace jami'a state loan to ina ne mun samu namu har ma hana magana cewa an ba da kudin nan ne eve of our departure ai wannan magana is highly misinformed is so baseless and it's a figment of
yanzu kana ne ba ku karbo bashin wannan biliyan 3 da suke magana ba
in an ce mun karbo bashi da waye ne anunwa yaushe to wannan ba mu sani ba domin ni dai a matsayina a SSG lokacin kuma na tafiyan komi da talba ke yi na transparency nashi duk abubuwa da za a yi ana discussing a kansu kuma ni ne secretary na kansu ban ji ban gani ba inda an dauke lomba lumman ko kana so aka dauka bashi a lokacin nan ba bayarwa domin an riga an sa hanawa cewa kra a ba especially gwamnoni da an gancewa states din nan ba za su dawo ba sabon mutane za su zo su ci gaba da aikin nan
amma a cikin jawabin su an ce har office dinka an turo kusan naira miliyan 600 duk san da wannan ba
to ina ma kudin source da an ce kudin ne ya fito na burko kariya ne to in ba abu a ce an ba wani to da Allah ina roke su in sunna wanda chief press secretary din da yayi maganan nan ya fito mini da evidence da ya kawo irin wannan kudin office dina da lokacin nake SSG to me za ka yayi office dina ba kungila office dina ba abunda ake yi da za ce na kashe kudi a ce an tura irin wannan kudi zuwa office dina ai wannan blackmail ne
me ya kawo to maganan nan tunda kun yi rubutu na an san mulki wato kun ba da takardu a bayani sun ce ba ku sa wayannan kudaden ba kuma daga baya suka gano baka gade akwai wani abu
ba wani abu a ciki ka duba ni ne chairman na transition committee da ya rubuta handover note namu da mun rubuta wallahi tallahi na imani kuma na yi tabbata zan yi rantsuwa cewa ba inda za a iya yi irin wannan handover note is very comprehensive and up to date irin wannan bashi surutun nan da ake yi cewa wai ba sa shi a handover note ba wannan ma bayani ma yanzu nake ji daga gurinka ba illon ba to ya za sa abu in sun gan an yi wani loan su nuna mana domin abinda mun gani a press statement and as press release nasu kudin nan da an ce an ba da loan an riga an karbo muna so mu tambaye su a ga mana waye ne ya karba loan waye ne ya karba lo
a yanzu dai sabuwar gwamnatin ta jihar Niger ta ce za ta miƙa wannan batun a gaban hukumar yaki da zarmiya ta EFCC domin a kira tsohon gwamna Babangida Aliyu a gurfanar da shi yayi bayanin waɗannan makudan kuɗaɗe honorable Paki yace ba zai sharhi kan wannan ba akai batun nan duk inda aka ga ya dace akai ku kasance da mu domin jin duk wani abin da ka taso game da wannan batun a can wani gefen kuma wai shin yaya batun kudaden allowance da sanatoci da ƴan majalisan wakilai suke karba ne na tarayya a Najeriya yaya batun motocin da aka bar ma ƴan majalisar idan har suka biya kashi 30 cikin 100 na kudaden kawai waɗannan na daga cikin batutuwa da muke bin sawun su kada a manta ana iya aika mana da duk wani bayani a cikin sirri na almundahana a email namu na ciki da gaskiya @gmail.com a kasance lafiya
to kafin mu karkare bari mu koma ga Grace mu ji labarai amma a takeice
to Malam Usman bari mu faro daga kasar Mali inda gwamnatin shugaba Obama ta taya al'ummar kasar murnar sa hannu a yarjejeniyar wanzar da zaman lafiya da aka yi ranar Asabar tsakanin ƴan tawaye Azbinawa da kuma gwamnati wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya faɗa jiya Lahadi cewa Amurka za ta marawa al'ummar Mali baya yayin da suke aiwatar da yarjejeniyar da za ta kai ga samun zaman lafiya da ci gaban al'ummar Malin da suke bukata a watan Mayu ne gwamnati da gamayyar kungiyar mayaka suka cimma yarjejeniyar zaman lafiya sai dai Azbinawa da abokan kawancensu suka yi ta jan kafa suna neman karin sassauci kasa Algeria ce ta taimaka wajen cimma wannan yarjejeniyar wanzar da zaman lafiyar membobin majami'ar da ke South Carolina sun gudanar da sujada Lahadi jiya kenan a majami'ar karan farko tun lokacin da wani bature ya bindige waɗansu gungun membobin ecclesia suna nazarin littafi mai tsarki a wata majami'ar bakaken fata mai dimbin tarihi makon jiya da murya mai amo Reverend Naval Goff ya yi huduba a majami'ar Emmanuel African Methodist Episcopal da ke binin Charleston kudu maso gabashin jihar.
To an gaishe ki Grace da takaitattun labaran shirin safe ya kammala sai kuma an jima da hantsi za mu sake dawowa in Allah ya yarda. A madadin ita Grace Alheri Abdul da ta taya ni gabatarwa sai kuma wanda ya jagoranci shirin Chuba Hero Dodo ne sai kuma engineer Jim Hammond Usman Kabara ne daga nan birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa. Assalam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.